Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ni ce Amina Bahari Auna tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau 19 ga watan Janairu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, ga Ibrahim dauke da kanan labarai.
To Amina, kasar Ukraine ta yi kira ga kawayenta na yammacin duniya da su tura mata ƙarin tankokin yaki na zamani don yakar wata bataliyar sojojin Russia. Iran ta yi tirda matakin kungiyar tarayyar Turai ta EU na ayyana dogarawan tsaron juyin juya halin Iran a matsayin kungiyar ta'addanci. Sannan Majalisar Dinkin Duniya ta ce an gano wasu kaburbura na bisan jam'i a gabashin jamhuriyar demokradiyyar Congo bayan wasu jerin hare-hare da ake zargin wata kungiyar mayakan kasar da kaiwa.
A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya yayin da mahukunta ke kokarin yakar ƴan ta'adda, su kuwa ƴan ta'addar sai ƙara samun ƙwarin gwiwa suke yi na ƙara kai hare-hare. Sannan rahotanni daga Niger na nuni da cewa kwamitin da aka dora wa alhakin nazarin hanyoyin magance matsalolin da ke da baibaye ayyukan majalisar sasanta rigingimin siyasa, wato CNDP, ya gabatar da rahotonsa a yammacin jiya Laraba. Muna kuma tafe da shirin lafiya uwar jiki da ma kaɗan daga cikin ra'ayoyinku masu sauraro. Kafin duk waɗannan rahotannin, bari mu fara da kawo muku labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan abun da lafiya. Ga labaran. Kasar Ukraine yau din nan Alhamis ta yi kira ga kawayenta na yammacin duniya da su tura mata tankokin yaki don taimaka ma sojojinta wajen yakar wata bataliyar sojojin Russia wadda ta tsara ta Ukraine din da yawan sojoji da makamai da kuma sauran kayan aiki. A wata takardar bayani ta bai daya, ministan harkokin wajen Ukraine Dmitry Kuleba da kuma ministan tsaro Oleksiy Reznikov sun bayyana godiyarsu ga kasashe 50 da suka yi tsayin daka wajen karfafa tsaron Ukraine. To sai dai sun ce daya daga cikin manyan bukatunsu a yakin da ake yi da mamayar da Russia ta fara tun kusan shekara guda da ta gabata shine batun samar ma Ukraine motoci masu silke na zamani da kuma taimaka ma sojojin Ukraine da horon da zai sa su ƙara ƙwarewa wajen harbi da faɗi tashin yaƙi ta wajen amfani da tankokin yaƙi na yammacin duniya. Kuleba da Oleksiy sun yi marabalale da matakin da Burtaniya ta ɗauka na turawa da tankokinta samfurin Challenger 2 zuwa Ukraine, a yayin da kuma suke kira ga ƙasashen da suke da tankokin Jamus samfurin Leopard 2 su taimaka ma sojojin Ukraine da su. A kasar Iran yau dinan Alhamis ta yi Allah waddai da ƙuri'ar da majalisar ƙasashen Turai ta kada ta ayyana dogarawan tsaron juyin juya halin Iran a matsayin kungiyar ta'addanci. Ma'aikatar harkokin wajen Iran ta ce ministan harkokin waje Hussein Amir Abdullahin ya yi ce kira wato ƙuri'ar marar cancanta ce kuma cike da kuskure a tattaunawar da ya yi ta wayar tarho yau dinan Alhamis da babban jami'in harkokin wajen kungiyar EU Joseph Borrell. Wannan suka ta Iran na zuwa ne kwana guda bayan kada ƙuri'ar ta ba lalle ba dole a majalisar ta kungiyar ƙasashen Turai wadda ta yi tirda IRG din saboda murƙushe masu zanga-zanga da ta yi da kuma samar da jiragen yaƙi marasa matuƙa ga sojojin Russia da ke Ukraine. Ana kyautata zaton ministocin harkokin wajen ƙasashen kungiyar EU za su tattauna batun ƙara ƙaƙaba ma Iran sabon takunkuma a mako mai zuwa.
Madalla a gaida Ibrahim, kafin mu kawo muku ci gaban labaran, bari mu duba taskarar hotonninmu. A Najeriya, yayin da mahukunta ke kokarin yakar ƴan ta'adda, su kuwa ƴan ta'addar sai ƙara samun ƙwarin gwiwa suke yi na ƙara kai hare-hare. Irin haka ne ya faru a Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya, inda kwana uku bayan da mayakan ƙasar suka hallaka ƴan bindiga, sai ƴan bindigar suka sake ɗaura ɗanmara da sake kai hari a yankin da ma wasu yankunan. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko da wannan rahoton.
Duk da hasarar da ƴan bindiga ke samu ta rashin mayakansu, bai kare musu ƙwarin gwiwa na kai hare-hare, domin bayan da suka sha da ƙyar a garin Raba na jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya, sai gashi suna kai hare-hare a garuruwa daban-daban, kamar wanda suka kai a garin Kalmalo a ƙaramar kwamarkin Ilela wanda ke kan iyakar Najeriya da jamhuriyar Nijar. dan majalisar jiha mai wakiltar yankin Bello Isa Ambarura ya ce ko kafin wannan harin na Kalmalo an dauki tsawon kwanaki ana fuskantar hare-hare a karamar hukumar duk da tarin jami'an tsaro da ke aiki a yankin.
Shi yankin Kalmalo kirje ne abin ya auku wanda yake kusan mutum 8 an kakashe. Mutanen nan sun dauki shanunsu ne suka bi barayin ga suka musu kwantan bauna nan ta tsoka kashe wannan mutane. Ya auku a tozai wanda yake a kashe wajen mutum hudu su kuma a kora haki. Aka zo garu wajen su kuma wajen mutum hudu su ma a nan garu a kashe. Banda waɗanda aka ɗauka irin su tungar zango.
Har yau 'yan bindiga sun afkawa garin Rara na ƙaramar kwamalki ta Raba a jiya Laraba ana tsaka da cin kasuwa. Suka tarwatsa jama'a suka yi abin da suke so. Na zanta da tsohon kansilan mazaɓar Rara wani rabar ɗalla da Rara wanda ya shaidi yadda lamarin ya faru.
Suka shigo suka kama halibe-halibe mutane nan wati suka shiga kara dabbobi waɗanda shahi tumaki suka kore su da raƙon mara a cikin kasuwa gene-gene na masu cin kasuwa sun ka tafi da su. Sun kwashi kayayyaki na mutane ɗaya abin da suke so. Sannan kuma daga ciki suka kone mota ta kai uku sannan suka kone mashin 7 sannan suka halbe wasu mutane da yawa ɗaya daga cikinsu da wannan cikin sun kutu yanzu haka na buga an ce sun kawo mai kujera da gawa ta yi guda kuma yana can asibiti sannan kuma mutum biyu suna can asibiti da zai sannan kuma daga cikin gidaje akwai mutanen da na samu tasgaɗe sun ka injure haka da yan tana injure da.
Dan majalisar jiha mai wakiltar yankin Abdullahi Zakari Raba ya tabbatar da aukuwar lamarin. Sai da ya ce nan take aka dauki mataki na dakile harin.
Bayan sun fice kuma an samu waɗannan jiragen daga bibiyar su cikin ikon Allah sun ka taho kusan su biyu. To da sun ka fita sun ka bi su can musayin ta kaya ba. Wani muka samu labari can gaba din sun yi bombing din wasu daga cikinsu. Kuma muna fatan cewa in Allah ya so su ne sun ka cimma sun ka yi bombing nasu.
Tsohon kansilan yankin ya tabbatar da zancen na ɗan majalisa.
Sun ji har bakin gari su kuma sun tafi da yan sun tafi nisa sun so zuwa da sun ka tamana kowa ya dawo ga jirgin ta kuma nan ba wata minti 10 ba sai muka ga lallai jirgi har kusan biyu zuwa uku sun sai san wajen sun kara.
Mahukunta a jihar dai na ci gaba da jaddada azamar su ta ganin an samu dauki ga matsalar ta kamar yadda kwamishinan tsaro na cikin gida Abubakar Mekwade Ahmad ke bayar da tabbaci.
Kaga dai dama ta'addancin nan shi ke kawo bacenar da mutane ba su zama gida. Kuma sun zo sun kara hargitsa su sun kwashe dabbobinsu sun kashe na kashewa. Amma dai gwargwadon hali an yi musu barnar da sai sun san jama kayan su. Abu ga kuma ba tsayawa an kai ba. Ana ta ƙoƙarin ci gaba da irin wannan hali an mu ga Allah ya samu kai ƙarshensu.
Yanzu dai fatan 'yan Najeriya ba ta wuce a kawo ƙarshen wannan matsala ba ta rashin tsaro ta yadda komai zai gudana salum alum. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Muhammad Nasir kenan wannan shirin yana zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:31:49 da kuma 60 a matakaicin zango. Ga masu sauraron a jamhuriyar Niger za ku iya jima a tashar mata VOA Africa kan mita 102.5. Bayan haka a kodayaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga Ibrahim ya dawo da ƙarshen labaran duniya.
To Amina, Majalisar Dinkin Duniya ta ce sojojin tabbatar da zaman lafiya sun gano wasu kaburbura na bisan jam'i a gabashin Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo bayan wasu jerin hare-hare da ake zargin wata kungiyar mayakan kasar da kaiwa. Mataimakin mai magana da yawun Majalisar Dinkin Duniya Farhan Haq ya gaya ma manema labarai cewa kabarin da aka gano a ƙauyen Iyamba na kunshe da gawarwaki 42 ciki har da yara 6. Haka zalika an gano gawarwaki 7 a wani kabari a ƙauyen Mbogi. Kaburburan na wato na lardin Ituri ne inda Haq ya ce an yi ta fama da matsanancin tashi-tashin hankula da rashin tsaro musamman ma a wajejin Njugu da Mahagi. Hukumomi a Hong Kong yau dinnan Alhamis sun ce ba da dadewa ba za a daina bukatar masu dauke da cutar COVID-19 su killace kansu. Babban jagoran yankin John Lee ya gaya ma majalisar dokoki cewa wannan matakin ɗaya ne daga cikin matakan komawa ga rayuwa irin ta da. Wannan sabon tsarin zai fara aiki ne daga ranar 30 ga watan Janairu kuma ya biyo bayan wani makamancin matakin da kasar China ta dauka a farkon wannan watan. To amma a Hong Kong za a ci gaba da buƙatar mutane su sanya maski sai ko in suna motsa jiki. Ma'aikatar koko ma'aikata da ke yajin aiki saboda nuna bacin ransu kan shirin ƙasar Faransa na yin garan bawul ma fannin fanshu sun rikita harkokin zirga-zirga da makarantu da batun samar da wutar lantarki a yau dinnan Alhamis. Gwamnatin shugaba Emmanuel Macron ta yanke shawarar ƙara shekarun yin ritaya don samun cikakken fansho daga 62 zuwa 64. Tana mai cewa hakan ya zama dole saboda komai ya daidaita. Ƙungiyoyin ma'aikata na adawa da wannan canjin kuma sun bayar da shawarar a ƙara haraji ma hamshaƙan attajirai a maimakon wannan matakin.
Madalla a gaida Ibrahim Ka Almasi Garba da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Nijar, kwamitin da aka dorawa alhakin nazarin hanyoyin magance matsalolin da ke da baibaye ayyukan majalisar sasanta rigingimin siyasa, wato CNDP, ya gabatar da rahotonsa a zaman da ya haɗa ɓangarorin siyasa da yammacin jiya Laraba. Sai dai wasu 'yan siyasar na ganin muddin ba a yi kwaskwarima ga dokokin da suka shata tsarin tafiyar da jam'iyyun siyasa ba, zai yi wuya a cimma burin da aka sa gaba. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Muni Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Ainihi 'yan hamayya ne suka nuna buƙatar ganin an sake duba tsarin tafiyar majalisar sasanta rigingimin siyasa. Saboda haka, bayan ganawar da aka yi tsakanin jagoran 'yan adawa Tahir Saidu da shugaban majalisar ta CNDP Prime Minister Ahmadu Muhammadu, zaman majalisar na ranar 9 ga watan Satumban 2022 ya kafa kwamitin da zai ba da shawarwarin da suka dace. Wanne bayan nazarin watanni akalla uku ya gabatar da rahotonsa a yammacin jiya Laraba. Kurumin majalisar ta CNDP da tsarin tafiyar ayyukanta waɗanda suka hada da hanyoyin da suka dace a bi wajen kiran zaman majalisar da yadda ya kamata a yanke shawarar da aka tsayar da matakan yin sulhu na daga cikin muhimman ka'idodin da kwamitin ya yi wa gyaran fuska. Matakin da Prime Minister Umudu shugaban majalisar CNDP ya ce zai baiwa majalisar damar yin ayyukanta na mai rigakafin barkewar rikicin siyasa kuma me ya faruwa a irin waɗannan rigingimu.
Ces modifications permettront au Conseil national de dialogue politique de jouer pleinement son rôle.
Shugaban jam'iyyar Madal Lumana bugo da ƙari madugun 'yan adawa Tahir Saidu ya yaba da wannan aiki.
Les résultats des travaux du comité nous laissent désormais de bonnes perspectives pour continuer le dialogue.
Yace sakamakon ayyukan da wannan kwamiti ya gudanar abu ne da ke nuna muna kan hanyar samun nasarorin da ke bada damar ci gaba da tantauna dukkan batutuwan da suka shafi daukacin 'yan ƙasa. Sai dai sakataren kwamitin zartarwar jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki Kalla Hankurau na ganin buƙatar duba dokokin da suka shata tsarin kafa jam'iyyun siyasa matsawar ana fatan magance kace nace a fagen siyasar Niger.
Lokacin da muke da parti ba su wuce 20 ba nan Niger, mun yi dokokinmu kenan, mun yi su na tafiyar da aiki da umfani da wannan dokoki za su yi ma wa'annan parti yawan ba su da yawa. Yanzu sun kai hamma sun wuce 160 parti, parti duka parti ne, amma dokoki ya kamata a jiba su in da bai yi yawan su za a ragewa, in dokokin za a gyarawa kowa ya san ana yi da shi. Yanzu a mutaro in an kasa kwamiti ya yi nazari CNDP sai a kawo mai sakamakon aiki shi ma ya diba ya gani.
To amma a nasa ra'ayin shugaban jam'iyyar MDN Kokari Annabi Sumaila ya ce kwaskwale dokokin tafiyar da jam'iyyun siyasa tamkar yiwa demokuraɗiyya zagon ƙasa ne.
Ita doka ta ba da izinin duka ɗan ƙasa ya yi gina partikin shi politiki ko asuwasau ke ko onuje ke shi, kenan wani gwamnati waɗanda take kuɗi ne take don abin da zai gyara ta ba abin da zai gyara ƙasa ba. In ka ɗauka gani a nan Burkina 'yan parti politiki sun kai wajen 500 parti politiki, nan mu 160 ne. To mene ne abin ragewa a ce za a rage? Yau mene ne suka yi? Ba zai yiwu ba, kuma ba zan amince da wanga magarta su ba.
A shekarar 2004 ne aka kafa majalisar CNDP a nan Nijar a bisa shawarar hukumar UNDP ko kuma PNUD da nufin rigakafin tashin hatsaniyar siyasar da kasar ta fuskanta a farkon shekarun 1990. sai dai rashin gamsuwa da abin da suka kira rashin adalcin da masu mulki ke nuna musu ya sa 'yan hamayya kauracewa zaman majalisar a jajibirin zaben 2016 kafin su amsa ta yin sulhun da shugaba Muhammad Bazoum ya yi musu a bara. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Sulaiman Mumuni Barma da wannan rahoton. Yanzu kuma sai shirinmu na lafiya uwar jiki da wakiliyar sashen Hausa Hawwa Umar ke shirya mana. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan cututtukan da suka shafi cikin cikin dan adam, wato gastrointestinal diseases a turanci. Muna tare ne da Dr. Hajir Mamman Nasir, inda ta yi mana bayani kan cututtukan da suka shafi cikin ciki da aka fi samu a nahiyar Afrika da kuma Najeriya. Ta likita gare ki.
A duniya gaba daya, matsalolin da ke samun mutane a ciki suna da yawa, amma yanzu tunda muna magana Afrika da kuma Najeriya, zan mai da hankali akan waɗanda suka fi samun mutane a nan bangaren duniya. Muna da abin da ake kira ulcer, gyamban ciki. Abin da ke jawo shi shine akwai wata bacteria, ƙwayar cuta da ake kira Helicobacter pylori, tana jawo wannan. Kuma ba ita ba ma kadai, waɗanda suke shan giya shi ma zai iya jawo musu matsalan nan, ko kuma masu cin abinci mai yaji da yawa. Amma dai ita wannan ƙwayar cutar na Helicobacter pylori shi ya fi jawo ulcer. Shi ne sai mutum ya ji yana fama da ciwon ciki, ko kuma ƙunnafi na damun shi, sai kuma idan ya ci abinci ko ya sha magani zai dan samu sauki. Bayan ulcer muna da wani abu da ake kira ƙunnafi. Shi ma disease ne, shi ma cuta ne na kanshi. Sunan yana da tsawo, amma dai kawai dai zan ban muku shi akan ƙunnafi. Shi ma akwai abin da ke faruwa a cikin jikin mutum da zai saka mutum abincin ya rinka taso masa, sai ya rinka ji kaman ƙunnafi din. Shi ma wata matsala ce da ake samu a nan. Wani kuma da ake samu shi ne appendicitis. Appendix ɗin nan mutum zai tashi sai ya ji ciwo a cikin shi, gefe na hannun dama daga ƙasa-ƙasa. Kuma ciwon zai iya matsawa wajen cibi. Idan mutum yana tari ko yana tafiya zai ji ciwon na ƙaruwa. Abin da ya kamata shine a yi wa mutum surgery, a yi mishi aiki, a cire abin da ke damun shi din. Saboda idan ba a cire ba, zai iya jawo mishi wani matsala, har ma zai iya kasancewa yana kashe wasu mutane in ba a yi abin da ya kamata akan lokaci ba. So bayan wannan kuma akwai esophagitis. Shi kuma wannan shine abin da ya shafi makogoro. Shi kuma zai iya kasancewa mutum ya ci abin da bai kamata ba, kamar masu shan giya ko kuma masu shan ƙwayoyi, zai iya jawo musu matsala a makogoro. Har cikin ciki ma duka zai iya jawo duka, amma wani lokaci makogoro ne. Akwai kuma ciwon da a makogoro din mutum ba zai iya haɗi abinci yanda ya kamata ba, sai ya ji ya tokare abincin, ko abincin ya fito in ya ta hanci, ya fito mishi ta hanci, ko kuma in yana tari sai ya rinka ganin ƙwayoyin abinci suna fitowa. Wannan yana nunawa cewa akwai matsala a cikin makogoro da ke tafiyar da abinci daga baki zuwa ciki din. So abin da ya kamata mutum ya yi ya je asibiti a duba shi.
Shin kamar wasu irin abubuwa ne ke sa mutum ya samu waɗannan cututtuka da suka shafi cikin ciki, musamman mu a nan da ake alakanta rashin cin abinci da cutar ulcer ko kuma gyamban ciki?
Gaskiya kamar cutar ulcer ba daidai ne ban an ce wai mutum bai ci abinci ba. Idan mutum yana da cuta din, idan ya ci abinci yana taimakawa mutum ba zai rinka jin ciwon ba yanda ya kamata. Amma ba gaskiya ne ba wai rashin cin abinci shi ke jawo ulcer. Ulcer din kamar yadda na faɗa akwai ƙwayar cuta Helicobacter pylori da sauran abubuwa da ke jawo cuta din. Amma abubuwan da ke jawo cututtukan nan shine shan giya, cin abincin da bai kamata ba, kamar irin yaji da yawa. Mutum zai iya cin yaji amma daidai gwargwado, ba da yawa ba sosai. Da kuma wani kawai haka nan genetics, abin da ake kira genetics, gado kan ma in yazo bangaren irin su ta su kansa akwai kansa ciki to wayannan zai kasancewa mutun ya gada su ne gaskiya ke jawowa wani abun kuma kawai haka nan ne kawai akwai matsala ne daga ciki-ciki din ba wai mutun yayi wani abu ne ba kawai da ya faru ne mutun bashi da yanda zai yi amma idan dai ka je asibitin Allah ya taimaka sai kaga an samu magani an samu an warke
shin yaya tsananin cutar idan mutum bai dauki matakin da ya dace ba misali idan mutum bai je asibiti ba
cutar nan zai ci gaba da karuwa idan ya ci gaba da karuwa kuma zai iya baguro wani abin da bai kamata ba ya fara daga abu dan karami sai ya zama abu babba idan da ya fara mutum ya je asibiti maybe aka duba shi aka bashi magani ko aka yi abin da ya kamata mutum zai warke amma idan bai je asibiti lokacin da ya kamata ba watakila lokacin da ya isa asibiti din za a ce ai babu abin da za a iya yi saboda cutar ya riga ya zama ba an kai lokacin da babu abin da za a iya yi an kai makura so idan cuta ya fara kadan gwara a nemi magani saboda ba a nemi magani ba zai iya zama wani abu da za a kai makura
Shin yaya ake maganin waɗannan cututtuka da suka shafi cikin ciki musamman a nan Najeriya?
Abinda ya tunda cututtukan suna da yawa, kowanne da irin yanda yake da yanayin da yake zuwa da kuma yanda ake yin maganin shi. So zancen a ce wai magani ɗaya zai yi wa kowanne irin cutin ciki din aiki ba haka ne ba. Abinda ya kamata mutum ya yi is kaman idan mutum yana fama da ulcer and ya sha magani kuma bai yi ba kwana biyu kwana uku kwana biyar kwana bakwai kakka zauna a gida ka tafi asibiti so kawai dai shine idan mutum yana fama da cututtukan nan yawancin su babu magani a pharmacy ko chemist da zai yi magunguna da zai magance waɗannan matsaloli asibiti ne za a duba a yi test a ga me ke samun mutum sai a san yanda za a tafiyar da lamarin treatment din so abin da ya kamata mutum ya yi idan yana jin akwai wani matsala a tattare da shi kawai ya je asibiti saboda nan ne za a iya dubawa a duba shi yanda ya kamata a bashi maganin da zai mishi aiki ba wai yayi magani da kanshi kuma in ya je asibiti a ce ai an kai makura babu abin da za a iya yi da ka zo wancan karan da watakila an taimaka
to likita shin ta yaya mutane za su kare kansu daga cin karo da cututtukan makogoro
na farko shine shan taba Shan taba na jawo cututtuka da yawa ba wai na ciki ba amma duk cututtukan gangan jiki kan masu kansa sai a ce maka ai shan sigari na ɗaya daga ciki wani abu ma da kan ma yara ya kamata su sani shine shan shisha sai a ce ai ba sigari ne ba a'a shisha actually shi yake jawo cutan makogoro fiye da kansan makogoro fiye da sigari so shan sigari shan shisha har shan wannan giya ma shi ma yana jawowa akwai cutar da yake jawowa na makogoro so wayannan abubuwan gaskiya ya kamata mutum in yana yi ya rage har ya kai lokacin da ya ma daina ya tsaya kwata-kwata in kuma mutum baya yi kada ya fara abubuwan nan
daga ƙarshe wasu irin matakai ya kamata mutane su dauka don kare kansu daga cin karo daga cututtukan cikin ciki
na farko shine kamar yanda dai na faɗa idan mutum ya san wani abu na damun shi kada ka zauna ka ce ko malaria ne ko typhoid ka ta shan magunguna bayan ba shine ba kai baka sani ba amma ka je asibiti aka duba ka za a ce ai ba shine ba wani abu ne daban so idan ka san wani abu na damun ka ka tafi asibiti a duba ka a bada abin da ya kamata kuma cin abinci na gina jiki ba wai kawai a ci shinkafa da miya da nama ba amma in mutum zai iya in ya hada da su ganyayyaki su karas su tumatir su alayyahu su salad su lettuce duka
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan za mu dasa aya a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin Dr. Hajar Mamman Nasir da kuma dukkanin abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya
To masu saurare yanzu kuma ga Zahra Aminu Fage da ra'ayoyinku da kuke aiko mana ta hanyar email.
A yau sakonmu na farko sakon haɗin gwiwa ne daga Sunusuma Datti da Magaran da Isuhu Makirima Datti da Ilyas Yakubu Digawa tare da Yakuba Mai Aski Badaraka. Suka ce shelar da hukumar abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ta yi na cewa akwai kimanin mutane miliyan 25 a Najeriya da ke fuskantar barazanar yunwa. Gaskiya abin damuwa ne da dubawa kwarai da gaske. Don haka muke roƙon gwamnatoci da masu hannu da shuni na kasar da su hada hannu da karfe domin ceto Najeriya daga cikin wannan mawuyacin hali. Daga ƙarshe muke addu'ar Allah ya kama da sauki, amin. Sakonmu na gaba ya fito daga Musa na Ghana Isasa Bangi da Ibrahim Makeri Bangi tare da Yusuf Direban Tractor Bangi duk a jihar Niger. Suka ce mu a karamar hukumar Magariya jihar Niger ba za mu zaɓi ɗan takarar neman kujerar shugabancinmu ba sai ya nuna mana abin da ya yi wa jama'a na cigabansu. Sannan mu dubi cancantar shi kafin ya samu ƙuri'unmu. Sakonmu na gaba ya fito daga Ali Abdullahi Doron Baga. Ya ce mun gamsu da yadda hukumar zaben Najeriya INEC take gudanar da shirye-shiryenta. Da fatan hukumomin tsaro za su ƙara ƙaimi don ganin an gudanar da zaben lafiya. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Abubakar Ankuri Lakwaja da Balane Yashi Lakwaja a jihar Kogi. Suka ce shakku babu ba abin da ya fi burge mu kamar yadda 'yan takarkaru suka rungumi gudanar da yakin neman zaɓe wajen tafka muhawara a tsakaninsu, wanda hakan ya toshe duk wata kafa da ka iya kai ga a samu hatsaniya ko ma zubar da jini a yayin yawon neman zaɓe. Fatanmu Allah ya sa wannan tafiyar ta ɗore har ranar zaɓe don mu samu mafi tsaftataccen zaɓe a wannan karan. To jama'a masu sauraron mu, mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku. To Zara Aminu Fage kenan. Kafin mu ga karshen namu ga Ibrahim nan da takaitattun labarai.
To a takaicen, kasar Ukraine yau dinnan Alhamis ta yi kira ga kawayenta na yammacin duniya da su tura mata tankokin yaƙi don taimaka ma sojojinta wajen yaƙar wata bataliyar sojojin Rasha wadda ta tsara ta Ukraine din da yawan sojoji da makamai da kuma sauran kayan aiki. A wata takardar bayani ta bai ɗaya, ministan harkokin wajen Ukraine Dmitry Kuleba da kuma ministan tsaro Oleksiy Reznikov sun bayyana godiyarsu ga kasashe 50 da suka yi tsayin daka wajen karfafa tsaron Ukraine. Kasar Iran yau dinnan Alhamis ta yi Allah wadai da ƙuri'ar da majalisar kungiyar kasashen Turai ta kada ta ayyana dogaran tsaron juyin juya halin Iran IRGC a matsayin kungiyar ta'addanci. Ma'aikatar harkokin wajen Iran ta ce ministan harkokin waje Hussein Amir Abdullahin ya yi kira ƙuri'ar marar cancanta kuma kuskure a tattaunawar da ya yi ta wayar tarho yau dinnan Alhamis da babban jami'in harkokin wajen kungiyar EU Joseph Borrell. Majalisar Dinkin Duniya ta ce sojojin tabbatar da zaman lafiya sun gano wasu kaburbura na bison jam'i a gabashin Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo bayan wasu jerin hare-hare da ake zargin wata kungiyar mayakan kasar da kaiwa. Mataimakin mai magana da yawun Majalisar Dinkin Duniya Farhan Haq ya gaya ma manema labarai cewa kabarin da aka gano a ƙauyen Yamba na kunshi da gawaroki wajen 42 ciki har da yara 6.
To masu saurare, da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci. Sai kuma can anjima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawo muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya na gabatarwa, da Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni, sai kuma injiniyanmu na yau Mr. Joe Gills. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, yake sallama da ku. Sai mun haɗu a shirinmu na dare.